أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yabo da godiya ga Allah madaukaki da ya sare mana haduwa a wannan masallacin galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa a wannan maraice na 3 ga watan Ramadan, wato ranar Laraba 3 ga watan Ramadan a shekara ta 1445 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 13 ga watan 3 a shekara ta 2024 a lissafin miladiya. Kuma wannan shine zaman mu na 3 kamar yadda muka sani a darussan tafsirin alqur'ani mai girma da akan gabatar a wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Muna kuma roƙon Allah madauki ya ƙara mana tawfiki wajen faɗin abin da ya dace, wajen fassara maganar Allah bisa yadda Allah ke nufi da ita, kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa. A ci gaba da sharhin, za mu ƙarasa sharhin aya da muka ji malam ya karanta, faɗin Allah maɗaukaki: man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita. Mun tsaya a cikin abin da muke karantawa daga littafin malam Abdurrahman bin Nasir ibn Sa'di rahimahullah ta'ala, inda za yake cewa: fa fi hadha alhaful azim ala ta'awun ala albirri wat taqwa wazjur alazim an at-ta'awun ala al-ithmi wal udwan. Nan ne ko? Wa qarrara dhalika bi qawlihi. Wato wannan aya a cikin ta akwai kwadaitarwa babba akan a taimaki juna wajen abin da ya shafi aikin kirki da kuma tsoron Allah. Duk abin da yake da alaka da aikin kirki da taqwa ita ma tana cikin albir, ko yawa, kuma a'malul birri ba'dhuha min jinsi taqwa, yawa. Dan haka tanwi'il lafzi ne wanda yake ƙara fadin ma'ana, dan abubuwa da yawa su shigo cikin sa. Ayyukan da'a, ayyukan kirki sune albir. Asalin kalmar bir tana zuwa da ma'anar al-ihsan, yawa. Shi yasa daga cikin sunayen Allah al-barrur rahim, al-barr ana nufin mai kyautawa, mai kyautatawa bayinsa, yawa, shi ne al-barr. To al-ihsan kuma birrul walidain, kyautata ma iyaye, shi ne al-ihsanu ilayhima. Don haka al-birr duk aikin da Allah ya yarda da shi, ya amince da shi, aikin kirki wanda ya cancanci a bada sakamako a kansa. To daga cikinsa akwai taqwa. Akwai taqwa ma ɓangare ne na aikin kirki, babba daga cikin ayyukan kirki. To taimakon juna a kan waɗannan ayyuka, akwai kwaɗaitarwa a kansu a cikin wannan aya. Sannan az-zajrul azim da kuma tsoratarwa da zare ido da jan hankali mai ƙarfi da ahir da hani akan kuma shi ma mai girma akan a taimaki juna wajen barna da saban Allah da ke tahaddi duk abin da yake na alheri ne zaka bada hannunka ko kalmarka ka sa baki a ciki wanda za a aikata abin kirki to Allah yana son haka kuma zaka samu lada insha Allah akai duk abin da yake kuma saban Allah ne akwai zunubi a ciki sannan akwai a keta haddi da ketare iyaka a ciki to karka ba da gudunmuwa akan ayi shi wannan aya kamar tana tafi da fadin Allah madaukaki a suratu al-ma'ida wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ko yawa kwadaitarwa ce nan can kuma umarni ne ana umarni kai aikin kirki in an gayyace ka akan wani abu da yake mai kyau ne ya dace da shari'a kuma Allah zai bada lada akai Allah ya yarda da shi to karka noke ka shiga ciki a taimaka tare da kai kuma zaka samu lada akan haka in kuma wani abu ne wanda yake akwai saban Allah a ciki da wuce iyaka da ke ta haddi to karka shiga cikin sa karka bada gudunmuwa wajen taimakawa azzalimi karka bada gudunmuwa wajen samun aikin mutumin da ka san ba zai yi abin da ya dace ba kun ga muna magana ne akan siyakin taimakawa wani ko yawa shafa'a da take nufin mutum yana buƙatar a yi masa wani abu kuma ba zai iya zuwa a kalle shi shi kadai ba yana buƙatar a raba da fuskar wani da darajar wani da mutuncin wani to kai mai mutuncin karka sa mutuncinka a inda zaka fadi duk wanda ka san ba mutumin kirki bane karka zama masa referee duk wanda ka san ba mutumin kirki bane karka rubuta masa tazkiya cewa na yadda wani mutumin kirki ne yawa yazo ka san yana da matsala to kace a'a kai hakuri wannan ka'ida ce an gina ta akan rubuta abin da na yadda akan ka yawa ni ba ni da kyautata zaton da ya kamata in yadda da kai in baka wani aiki to bai kamata in tura ka gun wani ya baka aiki ba an fahimci wannan na san yana da wahala mu rika yin wannan yawa kowa sai a ce to ai mutane ne in baka yi musu ba kai kuma zaka cutu yawa zaka je ka sa kanka ka rubuta cewa ka yadda da wani shi yasa abin da ya shafi irin abin da ake na taimako ka zama wa mutum garanto ko garanta da ake zai je karbi bashi ko kuma za a dauki ka dauki belin mutum a ce an dauka koda ba akan zancen kudin ba bai'i a dama abin nan ba bai'i ba beli akwai na kudi akwai kuma na hudur ko akwai beli wanda yake naka kawo mutum ne ko kuma belin da in bai zo ba za ka biya to irin wannan in ka je ka dauka baka san mutum ya ce ai wallahi mutanen unguwa ne suka taru a kaina suka roke ni a zo a taimakawa ne kawai baka bincike akan waye ba kawai ka je ka shiga kuma aka sa sunan ka cewa in baya nan kai za a kama ka daura kanka dole mu zama masu hankali duk mutumin da muka san ba mutumin kirki bane to al'umma su daina taimaka masa haka kawai ko kuma in za a taimaka a rika taimakon iya abin da ba zai cutar ba amma in dai kai za ka cutar da kanka bai kamata ka jefa kanka a rubuta cewa in wani ba a same shi ba ni za a kama kuma sai an zo kama ka kawai ka ce a ai ba haka kake nufi ba yawwa Allah ya kyauta haka dai yana da kyau karka kutsa kanka karka kutsa da kanka ka shigar da kanka cikin abin da zai cutar da kai kuma akwai abin da ke bai dace ba a ciki duk mutumin da ba mutumin kirki bane to karka tsarkake shi irin yadda zaka tsarkake mutumin kirki Allah sai an gane abin da ake nufi wa qarrara zalika Allah ya tabbatar da haka da fadin sa da yake cewa wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah akan kowanne abu mai kiyayewa ne mai iko ne nan ma na ya kara da cewa ai shahidan a halarce yake yana sanye da duk abin da ake hafizan kuma yana kiyayewa hasiban kuma shi mai yin hisabi ne ala hadhihi al'amal tunda ko haka ne zai hisabi akan kowa dangane da abin da ya aikata to ka kiyaye karka sa kanka sai abin da zai amfane ka karka sa kanka cikin abin da zai cuce ka kuma kar ku manta a farkon ayan nan ko in ce ayar da ta wuce kafin ita an gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da hankali akan kansa to kai ma a wannan ka kula da kanka kar ka jefa kanka cikin abin da yake akwai cutarwa a ciki yawa duk yadda kake son ka taimaka to taimakon da ya udu alaika bidarar to in ka shiga cikin sa ba kai hankali ba in kana da hankali kar ka kutsa cikin taimakon da zai ja maka wata cuta sai fa idan misali wani abu ne wanda dama a bisa zalunci za a zo a cuce ka wannan ba matsala ka taimaka ma wani kuma sakamakon ka taimaka dinnan har wani ya zo ya zalunce ka wannan ba matsala amma in ka'ida ce ta doka cewa irin su wane da wane ba a daukar belin su kai sai ka zo ka dauka saboda nuna ka isa to kuma wani abu ya faru ko ya gudu ko makamancin wannan to lalle kana sane ka jefa kanka cikin tashin hankali da damuwa don haka mutum ya kiyaye tun asali ma yana da kyau ka kiyaye irin mutanen da kake mu'amala da su kar ka zama haka kawai a kada ka nan duk wanda ya zo ka bi nan duk wanda ya zo ka bi nan a'a ya zama kai din kana da principles da ka'idojinka kana taimako to amma su wa kake taimakawa masu kaza baka taimakawa masu shan kwaya sai idan a kai su inda za su daina shan kwaya ne ko ba haka ba amma duk wanda zai yi wani abu ko ya je ya kashe wani har kawai ka shigo cikin lamarinsa har karkisa ko ba abun wasa ba ne to Allah dai ya kyauta zantattukan annan suna da fadi kamar yadda lafazin wa ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan tana da fadin da sai dai a rubuta littattafai akai sai ce fa yujazi kullan ma yastahiqu kuma Allah zai sakayya ga kowa gurgudan abin da ya cancanta wanda ya cancanci abin kirki ya samu sakamakon abin kirki wanda ya cancanci mummuna kuma a bashi mummuna dan shi ya ja wa kansa ba wani ne ya ja masa ba wannan shine karshen abin da Malam ya rubuta dangane da fadin Allah ta'ala man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha har zuwa karshe sannan Allah madaukaki yace wa idha huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka gaishe ku bi tahiyyatin da wata irin gaisuwa fa hayyu to ku din ku yi gaisuwa bi ahsana minha ma'ana ku maida gaisuwar da aka yi muku da mafi kyawu wadda ta fita aw rudduha ko ita kanta din irin wadda aka yi muku ku maida ita ma'ana in aka gaishe ka to ka maida gaisuwar da irin ta ko kuma wadda ta fita amma sai aka fara saboda kwadayi akan ka aikata abin da yafi alheri sai aka fara maka da bi ahsana minha ko kuma aka ce aw rudduha asalin kalmar at-tahiyya ana fassara cewa gaisuwa asali daga al-baqa'u ne daga mene al-baqa shine wanzuwa rayuwa Allah ya baka rayuwa da dadewa akan rayuwa Allah sa ka wanzu cikin rayuwa baqa'i alal hayati shi yasa daga al-haya ne lafazin al-haya amma ana nufin addu'a'u bi al-baqa'i alal hayati kamar ane maka addu'a ne Allah sa ka wanzu cikin rai ko a ce Allah dade tsawon rai ko Allah ya sa ka dade to irin wannan shine ma'anar at-tahiyya asalin ta kenan ita ce kuma dama akan balarabe yakan ce hayyakallah ko hayyakallah Allah ya tsawaita maka rai Allah ya baka rayuwa mai dadewa mai tsawo asalin kalmar kenan to Allah madauki nan sai ya ce wa idha huyitu in an gaishe ku an gina shi ala sigatil majhul ko malam yusamma fa'iluhu kamar yadda ake cewa an ba a fadi waye mai gaisuwar ba kamar yadda zamu zo a cikin fa'idoji zamu ji me sirrin haka me yasa aka gina shi akan wannan saboda umumi zamu zo mu ji insha Allah to in an gaishe ku da wata nau'i na gaisuwa fa hayyu to kuma ku mai da gaisuwa bi ahsana minha da wadda ta fita aw rudduha ko kuma irin ta din ku amsa inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba, lalle Allah me yin hisabi ne akan kowanne abu, me yin hisabi ne, hasib me lissafawa, me kididdiga. Yana kuma zuwa da ma'anar kafi, alkafi, hasbuka ya ishe ka, ko hasbi Allah, Allah ya ishe ni. To an ce hasib yana zuwa da ma'anar hasib, mai yin hisabi, yana zuwa kuma da ma'anar alkafi, wanda ya isa. To a kowanne kuma wannan ma'ana tana iya wato intibaki akan kowace ma'ana, za ta iya tafiya da wannan aya. Malam yake cewa at-tahiyatu, abinda ake nufi da tahiyya. To in kana son definition din, me ake nufi da gaisuwa, to gata in ji malam. At-tahiyatu hiya al-lafdhu as-sadiru min ahadi al-mutalaqiyaini ala wajhi al-ikrami wad-du'ai wa ma yaqtarinu bidhalika al-lafdhi min al-bashashati wa nahwiha. Wannan shine ta'rifi na me ake nufi da at-tahiyya. At-tahiyya hiya al-lafdhu as-sadiru min ahadi al-mutalaqiyaini, shine lafazin da ke fitowa daga bakin ɗayan waɗanda suka haɗu, mutane biyu ne suka haɗu, da malam wani da malam wani. Idan suka haɗu, abinda za su ambata wa juna, ala wajhil ikrami, a fuskar girmamawa, waddu'a'i da kuma addu'a ga juna, wa ma yaqtarinu bidhalikal lafzi, da abinda yake haɗe da wannan lafazin, min albashashati, na sakin fuska. Domin idan aka faɗa da baki, babu sakin fuska, fuskar bata ba da ma'anar abin da aka yi, aka bakin daban, fuskar daban, to bata zama tahiyya ba. Ko? Kun gane me ake nufi? Nan ana faɗarta ta'rifinta ne alal wajhil akmal, a surarta da tafi kammaluwa. Amma ba haka ba, in dai magana ce ta kun gaisa da kai da wani, kowace kalma koda babu bashasha, ta cika sunanta gaisuwa. Yawwa, wani ina wuni kawai ya wuce, ko da ba sakin fuska, wani ma ɓacin da ɓacin rai ya faɗa, kaga wannan ma sunanta gaisuwa. To amma a shar'ance, gaisuwar da take haifar da ta tabbatar da ƴan uwantaka, take ƙara soyayya, take nuna yadda matsayin wanda aka gaisa yake da shi a zuciyar wanda ya gaishe shi, to ita ce wannan wanda malam ya faɗa. Lafazi tare da me? Sakin fuska. Yawwa, duk wanda za ka gaisa da shi in ba sakin fuska, zai ji dama ba ka gaishe shi ba. Ko? Yawwa, kamar mutum ne za ku gaisa da shi, kawai sai ya ma haka, ya miƙa hannun nan ka shafa, kawai ka tafi, ko kallon ka bai ba. Ai za ka ji cewa gaba ɗaya ma ka fasa ba aka miƙa ba. Da ai maka wannan a matsayin wulaƙanci, gara a ce ma bai miƙo ba, sai to a yi haƙuri, sai an jima, sai ka wuce, kawai ka ƙyale shi. Yawwa, domin da shi ɗan adam yana da abin da kuke cewa body language, ko ba haka ba ne? Yawwa, akwai abin da kake ganewa a fuska, daga alaƙa da shi za ka gane. In ya zo an ba shi, shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya bashasha ɗin nan daga cikin sadaka. Sadaka ce ka saki fuska ɗan uwanka ya ji cewa anta ahlun, ko? Yawwa, kai ɗan uwa ne, ɗan gida ne, kuma sannan ka zo gida kuma an karɓe ka, amma ka zo an murtike fuska, to ko da an ce maka an baka kyautar wani abu, to za ka ji cewa ba girmamawa. Ko? Yanzu ko rabon kuɗi wani yake yi ya baka, kuma sannan ya kalle ka kallon wulaƙanci, sai ka ji gobe ba za ka dawo ba, in shi ne zai sake bayarwa. Akwai wannan ko babu? Yawwa, to Allah kyauta. Don haka dai lafazi da yake fitowa daga ɗaya daga cikin waɗanda suka gaisa da juna, suka haɗu da juna ta fuskar girmamawa da addu'a, da kuma abin da ke tattare da haka, yake haɗe da haka na sakin fuska da makamancinsa. Wa a'la anwa'it tahiyyati, gaisuwa mafi ɗaukaka, nau'in gaisuwar da ya fi kowanne, shi ne ma warada bihi shar'u, shi ne abin da shari'a ta zo da shi. Minas salami ibtida'an, ka fare wa mutum sallama. Yawwa, a ce ka haɗu da ɗan uwanka musulmi kai za ka fare masa sallama to wannan ita ce mafi girma na farko shari'ar musulunci ta zo da sallama ne ko ba ina wuni ina kwana ba yawwa ba hayyakallah ba abinda ta zo da shi shine assalamu alaikum wannan shine to ka zo da wannan lafazin da shari'a ta zo da shi kun ga har umarni annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daga cikin abin da sai da shi a shiga aljanna ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ko ba za ku yi imani ba har sai kun yi me sai kun so juna yawwa menene zan gaya muku da zai taimaka muku wajen son juna afshu salama bainakum ku yada sallama a tsakaninku me ce sallaman nan kuma fadin assalamu alaikum me ake nufi da assalamu alaikum in ka haɗe da ɗan uwanka ka ce assalamu alaikum ba assalamu alaikum ba ko ya ake faɗi assalamu alaikum assalamu alaikum kar ka ce salama alaikum kamar yadda ake faɗi haka a Hausance ba haka ba ne assalamu alaikum tunda larabci ne kun ga tunda lafazi ne na shari'a yanzu idan kana sallah Allahu akbar ma'anarta Allah shine mafi girma in ka ce za ka yi sallah sai ka zo ka kai alwala ka kalli alƙibla sai ka ce Allah shine mafi girma to baka da sallah domin me baka yi amfani da lafazin da shari'a ta zo da shi ba to shi ma wannan in za ka gaida mutum akwai gaisuwa ta al'ada da aka saba to kafinta ka fara da sallama to kuma tunda da larabci ake yin ta to ba da Hausa za ka yi ta ba ka yi ta da larabci gyarare assalamu alaikum yawwa ka kara da wa rahmatullah ka kara da wa barakatuhu an gane yawwa to mafi nau'i ai mafi girma mafi daukakan nau'in girma shine wanda shari'a ta zo da shi shine min assalami ibtida'an wa raddan ko kai ne ka fara ko kai ne zaka mayar kai akai wa zaka mayar mana in kai ne zaka fara ka fara da assalamu alaikum in kuma raddi ne akai maka zaka mayar sai ka ce wa alaikumus salam shi kuma me yace fa amara ta'ala Allah madaukaki ya umarci mu'minai annahum idza khuyyu idan an gaishe su bi ayyi tahiyyatin kanat ko wace irin gaisuwa akai musu an yarudduha bi ahsana minha lafzan wa bashashatan yawwa su mai da irinta mafi kyau tare da sakin fuska an gane aw mithliha fi dhalika ko kuma gurgudan irin wanda akai maka ma'ana ko ka mai da wanda tafi kyau ka hada da sakin fuska ko kuma ka mai da irinta shi ma tare da sakin fuska an gane ba wannan nabin ba yana nufin ka mai da ita ba tare da sakin fuskar ba yana nufin kadhalikan ma'ana ma'a bashashatil wajhi ana fahimta insha Allah sai ce wa mafhumu dhalika nahi wa mafhumu dhalika yawwa mafhumun mukhalafa na wannan umarni shine annahyu an adami radd bil kulliyati kamar ana hana ka ne na farko kada ka ce in an yi maka ma kwata kwata ba za ka mai da raddi ba shi yasa malamai suka ce mai da sallama wajibi ne mai da sallama wajibi ne farawa mustahabbi ne kai ka fara amma in an maka to kai ka ce wa alaikumus salam wannan wajibi ne wanda idan baka amsa ba in ka bar wajibi mai ne mai hukuncinka akwai zunubi akwai duk abin da yake wajibi in ka bar shi to kana da laifi kai lalle sallama tana da muhimmanci a musulunci wannan yana nuna maka muhimmancin mu ilmantar da junanmu akan sallama yanzu alhamdulillah mutane yana daga cikin abin da da'awar sunna ta dawo da su kan hanya maganar sallama wannan wani abu ne da lalle mu gode wa Allah akan sa akwai ci gaba akan sa kuma har zuwa yanzu ba wani abu ne da zaka ce mutane ba sa yi ba ana yi alhamdulillah an dawo da can in ka ji irin gaisuwar da ake a gidaje zaka yi mamaki lokacin da ba a dade da rabuwa da jahiliyar maguzanci ba ko gafara dai duk da dai da gafarar da afuwanku dai duk su ma daga gafara ne da afuwa ko wannan aguwan ku da ake fadi eh amma dai ba ita ce lafazin da ta zo ba yawa ko kuma mene me ake cewa ku di ɗan zamanin yanzu ba ku san waɗancan ba me ake cewa gaisuwa irin ta da barka eh barkan ma daga larabci ne gafaran ku din ai na faɗa sallama ne ita ma larabci ne to gyaran murya ana ɗaukar sa a matsayin gaisuwa wani in za a shigo gida ne ake gyaran murya yawwa to shi ma barka dai to a dai hakan dai Bahaushe ke yace barka da yamma ko ina wuni kaga ina wuni ba ta da alaka da abin nan daga an hadu ina wuni ina gajiya ina kaza da kaza sai a ta tambayar kuma dabbobi da sauransu yawwa amma asalin abinda shari'a ta zo da shi ayi gaisuwa shine sallama to alhamdulillah gaskiya al'umma ta karbi sallama yanzu kuma da samari da dattijai da gyatimai mata da sauransu duk an dauka ana sallama to alhamdulillah Allah ya kara mana tabbata akan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to sai ce wa mafhumu zalika in ka fahimci wannan to abinda wannan ke nunawa kishiyar haka shine annahyu an adamin raddi mutum an masa sallama ya ki mai da amsa to wannan an hana shi shari'a ta hana haka au raddiha bidunha ko kuma in an maka sallama mai kyau sai ka mai da amsar da bata kai wannan da aka yi maka ba in an ce assalamu alaikum wa rahmatullah to baka kyauta ba in ka ce wa alaikumus salam kun gane yawwa kamata ya ce me wa alaikumus salam wa rahmatullah ko ka kara wa alaikumus salam wa rahmatullah wa barakatuh kun gane yawwa sai ce wa yu'khadhu min al-ayati al-karima al-hathu ala ibtida'i as-salam wa tahiyyati min wajhayni akwai fuskoki guda biyu za a iya fahimta daga wannan aya mai daraja za mu fahimci akwai kwadaitarwa akan kai dan uwa musulmi ka fare wa dan uwanka sallama ita sallama ka daina amfani da ita a matsayin punishment ga wanda ya bata maka duk yadda kuka bata da kai da wani ya saba maka ba kwa shiri to sallamar musulunci tana nan kar kai amfani da ita a matsayin bulalar da ai tunda ma ya bata min rai daga yau na daina masa sallama a'a in ka dau matakin daga yau ka daina masa magana wannan daban magana ta wata harka shigar da shi cikin wata harka saboda ya bata maka rai ya ci ma mutunci ya ci ma amana ka ce wannan ya daina hulɗa da shi wannan kana da haƙƙin ka baka da laifi amma kar abin ya kai ga zancen sallama ita sallama haƙƙi ne na musulmi akan musulmi duk irin batawa da take tsakanin ku ka gai da mutum assalamu alaikum domin kana son aminci gare shi la'alla amincin da Allah zai masa shine ya canza masa hali wannan abin da ya maka na cin amana daga ranar ya daina haka karka fasa yi masa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za a fahimci wannan ta fuska biyu ahaduhuma fuskar farko anna Allah amara bi raddiha bi ahsana minha Allah ya yi umarni cewa a mai da wannan sallamar a amsa da me ko mafi kyau au misliha ko kuma daidai wa daida wa dhalika ashe wannan kuwa yastalzimu yana lazimta yana bayar ga anna tahiyyata matlubatun shar'an cewa ka gaida dan uwanka din kai masa sallama wani abu ne da shari'a take son sa wani abu ne da ke kara zumunci da kara kauna tsakanin yan uwa musulmi fuska ta biyu ma'ana dai kun fahimci wannan na farko cewa tunda cewa aka yi ka mai da amsa da wadda tafi ko kwatankwacinta ai kaga waɗannan biyun sama suke da a ce baka mai da ko ɗaya ba to tunda ku haka ne yastanzimu anna tahiyyata matluba ashe kenan ka gaida mutum ko ka amsa gaisuwa to wani abu ne da ake son sa an fahimci abin kuma sannan shi ma wanda ya gaishe ka wani abu ne da ake so daga gare shi ya gaishe ka shine ibtida'us salam din ya fara da gaishe ka tunda kaga kai kanka an wajabta maka ka amsa ashe kenan shi ma ana neman yayi sallamar ibtida. An gane wannan? Sai. Wasani abu na biyu ma yustafadu min af'ala at-tafdil. Abinda za a fa'idanta daga gare shi na sigar af'al, duk abinda ya zo akan sigar af'al a larabci shine ahsan ko yawwa afdal aqra ajwad ko akmal, duk abinda ya zo akan wannan siga yana nuna ya fi sauran. In aka ce hadha kamilun, wannan a cike yake, wa hadha akmalu, wannan kuma me za a fasara? Ya fi cika. Yawwa, to an ce bi ahsana minha, nan kun ga an ce bi ahsana, ga wani zai tambaya ce ga harafin jarra amma kuma an yi fataha ko, saboda mamnu'un min as-sarfi ne. Yawwa, mamnu'un min as-sarfi saboda wasfiya da kuma wazn al-fi'l. Yawwa, illoli guda biyu, da wasfiya yazo a sigar wasfi, kuma sannan yazo a wazni irin na fi'ili af'al ko akram aqumu aqra'u wa ajlis. Kaga sigar ta wannan ahsan din irin waccan ce, to wannan shi yasa zai zama mamnu'un min as-sarfi. To kuma shi suna mamnu'un min as-sarfi, in harafin jarra ya zo gare shi, to alamar jarrarsa ita ce fataha. An gane? Sai a ce bi ahsana minha, karka ce bi ahsani minha, irin yadda ake samun wasu waɗanda ba musulmi ba, wai sun fara karanta nahwu sai ce ai Qur'anin ma akwai kuskure, gashi na an ce bi ahsani dan me ga harafin jarra ga kaza. Ana samun irin waɗannan masu challenging al-Qur'ani, to kuma ba su gama sanin ka'idojin a larabci din ba. Allah ya kyauta. Da haka shi yasa kullum kafin ka ce akwai kuskure a wani fage na ilimi, to ya zama kai din ka kware a fagen ilimin kafin ka ce da kuskure a cikinsa ko. Yawwa, domin saninsa ne zai sa ka gane akwai kuskure. Sai fa idan kana kuma amfani da mizani na shari'a, yawwa, mizanin shari'a kaga ka san shari'a, duk abin da ya saba wa shari'a zaka ce ba daidai bane ibtida'an. Amma ta yiwu kuma wani abun bai saba ba, kai kake ganin kamar ya saba. In aka yi maka bayanin tawili ko fuskar fadarsa zaka gane bai saba wa shari'ar ba, wannan kuma wani abu ne daban. Duk dai ma'ana dai naqadin kowanne abu da sukansa da zarginsa da nuna akwai kuskure a cikinsa yana buƙatar ilimi ta ɓangaren abin da ka yarda da shi da ɓangaren abin ma da baka yarda da shi ɗin ba. An fahimci wannan insha Allah. To sai ya ce ma yustafadu min af'al at-tafdhil, abin da ake amfanuwa da shi ko za mu ɗauka na fa'ida ta sigar af'al ta at-tafdhil, wanda ake amfani da ta wajen fifita wani abu akan wani abu, shine ma'anar af'al at-tafdhil. Wa huwa ahsan, shine lafzin ahsan, addal ala musharakati tahiyya, wanda ke nuni akan akwai musharaka da tarayya ta tahiyya din, basically akwai asalin inda aka hadu. Wa raddaha bil hasan, sannan kuma wajen mayarwa a mayar da wadda take ita ce tafi, kama huwa al aslu fi dhalika, wanda kuma shine asali a wannan. Ma'ana in har an nuna maka abu kaza yafi, to ai an hadu a asalin samun gaisuwar ta asali basic din kafin kuma a ce ɗaya ya fi ɗaya. An fahimci wannan? To ashe mai ibtida'in sallama ana fahimtar muhimmancin ya fara gaida ɗan uwansa musulmi kafin ɗan uwan ya amsa, tunda shi ɗan uwan shi ma an wajabta masa amsawa. Ashe kenan kai da zaka gaishe shi har aka wajabta masa ya amsa, to kai ka riga shi farawa, kai ma wani abu ne ka aikata wanda shari'a take neman ka aikata. Mun gane wannan ko ba mu gane ba? Sai. Wa yustafna min umumil ayati al-karima man hayya bi halin ghairi ma'murin biha, wanda aka gaishe shi ko wanda ya gaida wasu mutane a halin da ba a gaida mutane in suna cikin sa, to shi an yi istithna'in sa, an cile wannan, ma'ana an yi togiya banda shi a cikin halin da ya wajaba kai wa mutum sallama. Ma'ana akwai halayen da ba a yi wa mutum sallama, ya kawo ya ce ka ala mustaghilin bi qira'ati, kamar mutumin da yake ya shagaltu yana karatun alqur'ani,
kar ka matsawa kanka ka same shi yana karatun alqur'ani sai ka ce sai kai masa sallama sai ya amsa an gane wannan sai ka kyale shi sai ka wuce aw istima'i khutbatin ko ina sauraron huduba eh sai ka matsawa kanka sai ka gaisa in ka gaisa da shi bayan kai ma hudubar ka zo ji to kai lagawo ko yawa shi ya shagaltu kai ma kamata yayi ka shagaltu kar ka ce sai ka yi masa sallama aw musallin ko mutun yana sallah ba kai masa sallama sai ka wuce ka kyale shi wani hau zalika da makamancin waɗannan abubuwan da ba a yi wa mutum sallama in yana cikin shigaltuwa da su daga ayyukan kirki fa'innahu la yutlabu ijabatu tahiyyatihi wannan ba a neman mutum a amsa ya amsa irin wannan gaisuwar da za a yi masa daga mai irin wannan gaisuwa wanda ya gaisar da mutumin da yake cikin irin wannan hali wa kadhalika yustafna min dalika haka nan daga cikin waɗannan ana toge man amara shari'u bi hajrihi mutumin da shari'a ta tsoratar ta yi umarni a ƙaurace masa akwai mutumin da shari'a ta yi umarni a ƙaurace masa saboda sabansa to mai irin wannan shi ma an cire shi daga umumin wajibcin ka gaishe shi an gane yawwa yace bi hajrihi wa adami tahiyyatihi da kuma cewa kar a gaishe shi wa huwa al'asi ghairu ta'ibi shine wato mai zunubi wanda bai tuba ba mutumin da yake kan halin zunubi kuma bai tuba daga zunubin ba to a yana cikin talabbusi da wannan abu to kar kai masa sallama to nan ya zaka yi mutane sukan sanya wa kansu ijtihadi ya ce wane dan kaza ne don haka na daina masa sallama kuma sai tashi ya je ya gaya wasu kuma la'alla abin da zai faɗa na dan kaza din ko mai laifi kaza ne shi yasa ban masa sallama ba in ka gaya ma wani to ka koma babin kazafi amma in kai ka san shi yana aikata laifin da ba shi da kyau an gane wanda kuma an tsoratar yi masa sallamar sannan kin yi masa sallamar zai sa ya tsorata ya razana to kar kai masa sallama amma wanda yake jin izza amma baka yi masa sallamar ba ba ruwansa ba ba ma ya so kai masa ma wani ko to nan kar ma ka damu da shi an fahimci abin yawwa kuma in kai masa sallamar a amfani da umumin lafazin musulmi ne shi baka yi laifi ba gara kai kuskure kai wa wanda aka ce kan kai masa an fahimta yawwa kai kuskure kai masa da a ce ka ƙi masa bayan ya cancanta kun gane abun idan mutum ya cancanta a yi masa ijtihadin cewa mutumin banza ne kai ne ka fahimci haka ƙila a haƙiƙani ba haka yake ba kaga kenan al'aslu ya cancanci a yi masa sallama to in ka ƙi masa sallama sai ka auka laifi alhali gara kai masa ko bai cancantar ba gara kuskuren kayi abin da bai cancanta ba da a ce kayi laifi ya cancanta kuma ba kai masa ba a kun gane wannan ka'idar akwai ta a babin takfiri da babin kuma tabdi'i ko yawwa to haka nan babin tafsiki kar ka ce wani fasiki ne yawwa amma ya shi yasa malamai ai in ba kuma ta ba cikin bayanai da muka shayi har malami Alir ya ambata wanda yake malami Iziya ma haka wanda ke cikin talabbusi da laifi ka zo wuce mutane suna shan giya wannan ba za ka yi musu sallama ba domin me shi wannan nuna fushinka ne akan laifin da suke yi ko amma idan ba a gun giyar suke ba yana zaune ne a kofar gidansa kuma ba shan giyar yake ba kaga shin za ka sa shi a wancan ma'aunin ko ba za ka sa shi ba to sai ka sa shi a umumin musulmi kai masa mu'amala ta musulmi amma a lokacin da ke cikin aikin to sai ka ƙi masa saboda ya ji cewa al'umma tana kyamatar abin da yake aikatawa to akwai abubuwa da yawa a wannan babin malamai sun tattauna a cikin littattafai a haka abin da ya shafi sallar jana'iza idan mutumin da ya shahara da barna a cikin al'umma ya mutu wanda yake ba shi da kirki kuma kowa san rashin kirkinsa to manyan gari da dattijai da babban limami gari ba sa zuwa su yi masa sallah sai a samu wasu su yi masa wasu ba dan an rena su ba amma dai saboda tsare mutuncin manyan gari an gane yau su kar a gansu a sallar wani da aka san shi batacce ne mabarnaci a gari wannan ita ce hikimar domin su su sako matsayinsa kada wani ya ce to ashe ni ma koda na irinsa ni ma dai liman din zai zo kaina an fahimci abin to wannan radiin ake so dama a samu a zuciyar mutane su ga cewa in wani babba bai zo ba ashe lalle waɗanda ake sa ran salihan bayi ne addu'arsu tana karbuwa a gun Allah to ba su zo sallar wani ba kai akwai matsala kuwa to ya kamata mu ji tsoro mu ma mu daina abin da yake to abin da ake so a haifar kenan a cikin jama'a shi yasa aka sa wancan abu an gane abin amma ba magana ce ta cewa idan kai istihadin ka wani mai laifi ne to shikenan kuma an yi condemning din sa har a gun Allah ba domin akwai wanda shi Allah ya san wannan ya tuba kai ne baka sani ba ko ba haka bane yawa in kai masa mu'amala ta zahiri kawai ake so kai sai ka tsaya amma ta abin da ya shafi alakarsa da Allah to wannan ba ka da hurmi a ciki ka bar ubangiji da bayinsa wani kana tsammanin sa mutumin banza ne can kuma a boye mutumin kirki ne akwai wannan ko babu yawa to amma wannan bai hana kai masa mu'amalarsa ta zahiri sakamakon abin da ya aikata na laifi sawa'un mai barna ne ko mai laifi na zunubi babba ko kuma mai wata bid'a ga wurtaciya wanda yake batar da mutane akan addini wanda shi ma akwai wannan irin hukunci a kansa Allah kyauta to mu je sai yake cewa alladhi yartadi'u bil ko yartadi'u bil hajri wanda zai tsorata ya razana da wannan kaurecewar da za a yi masa wannan yana daga cikin abin da malamai suka ambata wajen kin yin sallama ga dan bid'a wasu malamai suka ambata cewa wannan hukunci ne da ya zauna kuma an yi amfani da shi tabbace kuma ba naskinsa aka bi domin ba a naski yana nan har yau idan mutum mai bid'a ne kaurace masa ta hanyar ki masa sallama to yana cikin abin da shari'a ta bada umarni a kansa illa malamai suna cewa wannan a lokacin da sunna take da ƙarfi yadda wanda yake bid'ar haka yake jin kansa shi ma a matsayin mai laifi kaurace masa da ki masa sallama za ta sa ko ya tuba ne amma in bid'ar ita ce ma da ƙarfi har kai ne ma abin tausayi in kai ma sallamar in ma ba kai ba wani ba abin da ya shalle shi wani ma baya so ma ka kula shi kun fahimci wannan abu to sai ya zama cewa kai kai amfani da naka fiqhun ta wannan wuri shi ma kuma yana cikin abin da malaman salaf suka bayyana cewa in za a samu irtida'i mutumin da ake kiwa sallamar zai firgitan zai razana da wannan to ayi amfani da shi a matsayin abin da zai razanar da shi cewa an ki masa sallama ne don ya tsorata ya dawo cikin mutane an fahimta amma in ba zai daina ba kila ma ƙara dagawa zai yi to koda baka yi ba baka ma'ana koda baka dauki wannan mataki ba ba wani abu ka sabawa ba an gane abu in kana da wata hanyar da zaka ja shi ta kyakkyawar mu'amala har ya dawo ya zama mai sunna to tafi an fahimci abin yawa tafi kai amfani da mu'amala mai kyau wajen jawo shi har ya fahimci sunnar yafi da a ce ai tunda kai kana itikadin dan bid'a ne don haka ba za ka yi masa sallama ba an gane abin insha Allah Allah dai ya kyauta sai ce wayadu ina ne wala fa innahu yuhjar yace to wannan ana kaurace masa wala yuhayya ba za a gaida shi ba wala turaddu tahiyyatuhu in ya gaishe ka ma ba za ka amsa ba yace wa zalika li mu'aradati al maslahati al kubra saboda wannan ya sabawa maslaha public common interest shine maslaha kubra kubra wato maslaha da take fa'idar da take tafi wannan abun domin mutumin da yake dan bid'a ne ga wurtace mai batawa mutane addini to a ganka kana girmama shi shi kuma wata matsala ce domin waɗanda suke ba masu ilimi ba ba masu karatu ba in suka ga ka girmama shi za su ce ashe wannan dai ba shi da matsala ma an gane abu yawa sai a saki jiki a dauki addini daga gare shi wannan kuma a wurin malamin addini yana da hatsari. Kun gane wannan abu? To ta wannan abin ne, to sai ka gabatar da maslaha al-kubra akan wannan maslaha wadda take ba ita, wato da take ita ce as-sughra. An gane abu? In ko ba za a samu wannan irtida'in ba, kuma akwai wata mu'amala ko da ba wai ta nuna girmamawa ba, mu'amala dai da za ku gaisa ka gaishe shi a matsayin mutum, kuma sannan kai masa mu'amalar da za ta nuna hali na mai kyau daga ahlus sunna, wannan ba laifi bane ka yi shi. An gane, karka zama mai tsaurin da kai za ka kila ma shi bai yadda da kai sunnar taka ba ma aslan, bai yadda da kuma kai malami ne ma da ka cancanci har ka ladabtar da shi ba. Ko ba ka bai zai ce kai waye ma tukun za ka ima iya ladabtar da shi aslan. To waɗannan abubuwan ne suna daga cikin abubuwan da za ka kalle su dama da hagu, kaga abin da ke menene maslaha, sai a haƙaƙa shi, saboda ba wai don goyon bayan bid'a ba, a saboda kishiyar hakan ka zama da irin wannan zafin da kaushin, shi kuma wani abu ne da zai sa a guje wa sunnar, tunda ba a san sunnar ba sai ganin irinka. Waɗanda ba su san sunna ba, ko kai suke gani kai ne sunna, halinka shi ne sunna. To idan ka zo kai hali mummuna, sai a ɗauka sunnar ma haka take. Kun gane me nake nufi? Da haka kai amfani da fahimta mai kyau, duk wanda ƙimasa sallama zai sa ya razana, ya ji kunya, ya tsaya ya yi sunna, to kai masa wannan mu'amala. Wanda kuwa ko kayi haka ba zai ba, to kai masa mu'amalar dai da za ta jawo shi zuwa ga sunna, maimakon a sami baran-baran ɗin da ba za a samu amfanar juna da sauraron juna ba. An gane? Babu mujamala, babu mudarati a cikin abin da ya shafi aqida. To amma hikimar mu'amalar da za ka zauna da mutum lafiya don ka jawo shi zuwa ga sunna, wannan kuma ba saɓawa wancan maganar sallama ɗin ba ce, domin ita in ka kalle ta maslaha ce sughra, in ka kwatanta ta da wannan wadda ta shafi da'awa ita ce kubra. Allah ya sa kun gane zance na. Kar ku rikita min shi. Yawwa. Yace wala yuhayya ولا ترد تحيته وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس. تمام akwai wata gaisuwar da ba shari'a ce ta zo da ita ba, amma mutane sun saba a al'ada suna yin ta, to ita ma za ta shiga cikin wannan in an maka irin ta kai ita ma ka amsa. Kuma bi ahsana minha aw rudduha, din koko sai iya sallama ta shari'a. Kun gane wannan ko ku gane? Mutum yace ma ahlan wa sahlan, ko yace ma ina wuni, barka da yamma, zaka amsa koko kuntumewa zaka yi kai shiru tunda bai ma sallama ba, zaka amsa. Yawwa, shi ma wannan ya shiga wanda yace ma koda bai sallama, laifinsa ne bai yi ba. Ko ba haka ba? Laifinsa ne bai maka ba. Amma kai ma sai ka maida irin wannan, ko ka ce masa yawa barka dai, an wuni lafiya, ya gida, ya aiki. Yawwa, in kuma ka so kai masa sallamar, kai masa sallama ibtida'an ba ta raddi ba, sai zama kana neman lada ne kai masa sallama. Haƙƙinsa ne da ya zo ya same ka a zaune, shi yana tafiya, haƙƙinsa ne ya maka sallama, ko? Kamar da kuka sani ka'idar wane ne ke fara sallama, wanda yazo ya samu wanda yake zaune shi zai fara sallama. To shi da yazo sai ya ce ma barka dai, to idan ka ce masa assalamu alaikum ka kyauta, na farko ka yi masa bi ahsana minha. Yawwa, amma dai abinda ake nufi nan kar ka dauki cewa ba a amsa masa. An gane? Yawwa, shi ma ana amsa masa koda ba sallama din yayi ba. Shi ne malam yake faɗa a nan, sai ya ce wa yadkhulu fi raddit tahiyyati, ku ji wannan, yana shiga cikin maida amsar gaisuwa, kullu tahiyyatin i'tada hannasu, duk irin gaisuwar da mutane suka saba yi a tsakaninsu, wa hiya ghayru mahduratin shar'an, muddin dai shari'a ba ta hana ta ba. Kaga ina wuni, ai ba laifi ne ita ba, ko ba haka ba? Yawwa, da barka dai ba shari'a ce ta hana ba, amma mecece gaisuwar musulmi muminai ita ce assalamu alaikum. Yawwa, an gane? Sai ce fa innahu ma'murun bi raddiha, to an umarce shi ya maida amsa ga wannan irin gaisuwar, aw ahsana minha, ko da tafita. A gani? Yawwa, thumma au'ada ta'ala,
وتوعد على فعل الحسنات والسيئات سنن سي الله مدوكي ya tsoratar yayi bayanin narko wanda za a fahimci narkon a cikin wannan magana da ya ambata akan abin da ya shafi fi'lul hasanati was sayyiati aikata kyawawan ayyuka da kuma munana bi qawlihi sai Allah ya ce inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba Allah fa mai hisabi ne akan kowanne abu Allah zai hisabi akan komai don haka in ka mai da sallama da wadda tafi ko ka mayar da wadda bata kai ba alhali ya cancanta ka mayar da wadda tafi Allah ya sani zai maka hisabi tunda umarni ne in ka zo wa mutane ka ki musu sallama Allah yana sani zai ma hisabi me yasa ka zo gun mutane baka yi musu sallama ba in an maka sallama ka ki amsawa Allah yana sani kuma zai ma hisabi wannan yana nuna maka ashe yin sallama babban abu ne tunda har ya kai za a yi hisabi a kansa kun gane girman abu yawa don haka ya ƴan uwa musulmi a daina rena al'amuran musulunci ka ce wannan ayo dan kankanin abu irin wannan a'a in akwai umarnin Allah akan abu to ba ya zama dan kankani duk abin da Allah ya umarni da shi ko ababin tsarki ko ababin sallah ko sauran ibadu ko kuma sauran mu'amaloli karkare na shi kace ai ba babun aqida bane a'a ko ababun aqida ko ababun mu'amala in akwai umarni Allah ya ce ayi to wajibi ne a aikata an gane akwai abin da kuma umarnin ayin baya nufin wajibci ko yawa yana sauka daga zama wajibi ya jawo mustahabbi gurgudan qara'in da suke hukunta haka ko kuma wasu dalilai kharijiya da za su tabbatar da haka Allah sa an fahimta sai ce fa yahfazu Allah yana kiyayewa alal ibadi a'malahum yana kiyayewa bayi ayyukansu hasana ha wa sayyi'aha kyawawan su da munanan su saghiraha wa kabiraha kanana da manya thumma yujazihim bimaqtadahu fadluhu wa adluhu wa hukmuhu almahmudu sannan sai Allah madaukaki ya ba su sakamako gurgudan yadda falalarsa da adalcinsa da kuma hukuncinsa wanda kullun abun yabawa ne suke hukuntawa yawa abin didda yake gurgudan falalar Allah mutun ya samu falalar Allah wanda za a yi masa adalci da ƙara a yi masa adalci saboda yayi laifi a yi masa iya laifin da ya yi masa sakamako iya wannan shi ma menene an saka masa ko kuma hukunci ya zama ya tabbata babu shatat a ciki hukuncin Allah ko babu shatat babu karkata babu zalunci babu kuma gazawa komai Allah ya daidai ne haka da falalar Allah ta bayyana adalcin Allah ya bayyana hukuncin Allah na gaskiya shi ma ya bayyana to gurgudan haka Allah zai wa kowa hisabi akan aikinsa ya ƴan uwa musulmi wannan shine karshen abin da malam ya kawo a wannan wuri dangane da wannan aya sai falalu fa'idoji da naso muji ba laifi mu dan fada ba tare da daukan lokaci ba wujubu raddi tahiyyati shine fahayyu bi ahsani minha nabiyu anna radd at-tahiyyati yakunu ala wajhaini mai da amsar ko gaisuwa ya kasu kashi biyu akwai mujzi'un akwai afdal mujzi'un shine wanda ya kai yayi daidai kame da kwatankwaci afdal kuma kame da bi ahsana minha shine abin nufi yawa shi wannan an dauka daga awrudduha daga nan aka dauko kwatankwaci ko fahayyu bi ahsana minha shi kuma daga nan aka dauko al afdal na uku mura'atu salam mutum ya rika kula da sallama a mai da hankali kan sallama nayi fada karo akan wannan ba sai na nanata ba tunda yace fahayyu bi ahsana minha aw rudduha abu ne mai muhimmanci a damu da sallama da farawa da kuma amsawa abu na hudu al ayatu ammatun fi kulli man alqa ilaina at-tahiyya kowane ne in dai yayi amfani da lafazi mai kyau yayi mana sallama to ko musulmi ne ko ba musulmi ba wajibi ne mu amsa masa ku gane wannan yawa in wanda ba musulmi ba yayi maka sallama mai kyau kuka hadu yace assalamu alaikum kuma ya faɗi abun ba wani ba murguɗa zancen yayi ba ba zagin kai ba ba cin mutunci ba to ka mayar masa mai kyau
kace wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh ko da ba musulmi ba an gane yawa shi ka fara masa kana ganin sa ba musulmi ka fara masa shine ba za kai ba amma in shi yayi kuma mai kyau yayi ba zagin kai a ciki ba to ka amsa masa da mafi kyau ko ka mayar masa wanda yayi an gane wannan ita ce karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu nabiyar annahu la yujzi'u ar-radd bighairi salam yawa ma'ana idan da sallama ne mutun ya gaishe ka to kar ka mayar masa sai da sallama an fahimta yawa kada mutun ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce ina wuni baka kyauta ba eh baka kyauta ko ka ce barka ne ko ka ce yawa eh wata kai kasasshiyar gaisuwa ce yawa din nan babu wani dan dosanan wani dadi a cikin ta ko barka ko ma ana maka marhabin duk babu a ciki gara ma mai cewa marhabin da lale domin dama marhaban daga rahib ne nance daga marhab daga marhab daga rahib shine fadi fadin kirji ma'ana ma duk abin da ka zo da shi zamu shanye kamar haka ake gaya maka ahlan wa sa'lan shigo gidanku ne mun karbe ka shine ma'anar marhaba to gara ma wannan na shida law hayyaka insanun bi lafzi ahlan wa sahlan wannan mun yi ta da mutun zai gaishe ka da lafazin ahlan wa sahlan ko ina wuni ko barka da yamma da makamantan su waradatta alaihi bi misli dhalika fajaizu to kai ma an ka mayar masa da irin wannan ba laifi yayi ina wuni kai ma ka ce ina wuni bakai matsala ba komai yawa akwai abu na karshe ko na kusa da karshe at-tahdhiru min adami raddi tahiyati bi misliha aw ahsana لقوله ان الله كان على كل شيء حسيبا wannan kamar da muka ambata na karshe ne cewa ana tsoratar da kai ya kai mumini ka kiyayi kin amsa sallama domin kuwa Allah mai hisabi ne akan komai kuma Allah ya fi karfin kowa abu na karshe anna Allah hasibun ala kulli shay wa annahu kafin kulli shay Allah madauki mai hisabi ne akan komai kuma shi mawadaci ne yafi maka akan kowa Allah subhanahu wa ta'ala miki roko yi mana hisaban yasira Allah kuma ya zama shine kafina a cikin dukkan al'amuran da muka shiga hasbunallahu wa ni'mal wakil wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk